Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana akan wannan wato a wannan safiyar Juma'a babban rana 2 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25/31/60. A jamhuriyar Niger kuma za iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Imamu Aliyu zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump mai jiran gado ya nada General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka. Majalisar Dattijan Amurkan kuma ta amince da kudirin doka da ta fara takunkumi kan kasar Iran. Haka kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya jawabin sa na shekara, amma bana jawabin bai katar ba ko kuma bai mai da hankali kan wasu batutuwa na tashin hankali ko kuma matsaloli tsakanin Rasha da kuma wasu kasashen duniya ba.
To bayan kun gama jin labaran duniya,
wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin da Hausa suke cewa a tauna kokuwa dan
Masanin tsaro Ahmad Tijjani gamawa kenan akan baje kayan yaki da rundunar mayakan ruwa na Najeriya ta yi a Niger Delta kenan, kuma muna da ƙarin bayani sannan.
Mutum yana tinkaho cewa shi ya yi kaza ya kaza, fahimtar harshen ma ta fuskar kimiyya da fasaha, ta fuskar tattalin arziki, bai ma fahimci me harshen yake cewa ba, balle ma ya fahimci cewa ga abin da ake son sa yi.
Wani farfesa kenan akan kira ga hukuma ta maida Hausa harshen hukuman. Haka kuma akwai rahoto akan yadda mata musulmi a yankin yammacin Afirka ba su sa kansu a cikin wasannin ƙwallon kafa. Sai kuma shirinmu na lafiya uwar jiki da Jummai Ali za ta gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi General James Mattis mai ritaya a zaman sakataren tsaron Amurka, amma tilas sai an yi wa dokokin Amurka gyaran fuska kamin Mattis, wanda tsohon sojan gundun balan Amurka ne, ya kama aiki. Idan har Majalisar Dattijan Amurka za ta amince da nadinsa, sai ta yi gyara ga dokar ƙasa wacce ta ce tilas tsohon soja wanda zai riƙe mukamin sakataren tsaro ya kasance ya yi ritaya da shekaru 7 kafin a nada shi kan wannan mukami. General Mattis ya ritaya ne a shekara ta 2013. Shugaban mai jiran gado ne ya tabbatar da nada General Mattis a wani gangami da ya yi a birnin Cincinnati na jihar Ohio ɗazun nan, bayan da aka wuni da ana yada jita-jita kafofin yada labarai game da mutumin da ya dauka kan wannan mukami. General Mattis, wadda aka yi wa inkiyar Maddog, wato mahaukacin kare da harshen Turanci, ya samu sunan ne saboda princinsa da ya yana cewa shi yana son fada. Ya zama kumandan sojojin gundun balan Amurka a yaƙe-yaƙen da ƙasar ta yi a Iraki da kuma Afghanistan. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ga jaridar Washington Post cewa General Mattis yana da mutunci ƙwarai a idanun jama'a. A halin da ake ciki kuma, matsalar da ake kallon shugaban na Amurka mai jiran gado zai fuskanta shine cuɗanyar harkokin kasuwancinsa da kuma shugabancin Amurka. Misali, kamfanin jiragen saman fasinja na Qatar ya yi shekaru yana haya a Benin nan, inda nan ne ofishin shugaban na Amurka mai jiran gado yake da ake kira Trump Tower a birnin New York. Kamfanin na Qatar yana rigima da wasu kamfanonin jiragen fasinjan Amurka guda uku, wato American Air da Delta da kuma United. Waɗannan kamfanoni suna zargin cewa tallafin kuɗi na biliyoyin dala da gwamnatocin yankin Gulf suke baiwa kamfanonin jiragen fasinjar Qatar da Emirates da kuma Etihad suna, wato yana baiwa kamfanonin damar su yi wa takwarorinsu na Amurkan zagon ƙasa, wanda yake barazana ga ayyukan ma'aikatansu 300,000. Bayan kama kafa da bai yi nasara ba da kamfanonin na Amurka suka yi wa gwamnatin Obama, yanzu suna kira ga sabuwar gwamnatin Trump mai jiran gado ta saurari kokensu. Burinsu shi ne taka kamfanonin na yankin Gulf da suke bunƙasa birki ta wajen hana su sauka izinin sauka a wasu tashoshin jirgin saman Amurka. A gabas ta tsakiya, harkokin kasuwancin Trump sun hada da wani katafarin ginin Trump Tower a birnin Istanbul, gandun wasan ƙwallon golf a Dubai da ake sa ran za a bude baɗi, da kuma shirin gina jerin otel-otel a haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar da kuma ƙasar Saudiya. Wannan takaddama tsakanin kamfanin jiragen sama daga yankin Gulf da kuma muradun kasuwancin Trump, yadda hakan za su ci karo da muradun gwamnatin Trump a ciki da wajen ƙasar, su ne abin dubawa. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kudurin doka da ta fara da takunkumi kan Iran, dokar da wakilai daga duka jam'iyyun siyasar Amurka nan biyu suka ce yana da muhimmanci wajen tabbatar da yarjejeniyar da ƙasa da ƙasa ta kulla da Farisa kan shirin nuclear ƙasar ya dore. Wakilai 99 ne a Majalisar Dattijan suka amince da kudurin Senator Bernie Sanders dan Independent mai wakiltar jihar Vermont ne kadai bai jefa ƙuri'a ba. Kudurin ya samu amincewar wakilai 419, wakili ɗaya ne bai amince ba lokacin da Majalisar Wakilan ta Amurka ta yi muhawara kan kudurin a cikin watan jiya. Wakilai daga jam'iyyun duka biyu sun ce tilas Amurka ta ci gaba da sa ido sosai kan Iran saboda halayyarta na neman tsaukana da kuma neman fara da ƙarfinta a faɗin yankin gabas ta tsakiya. Jami'an Iran sun yi Allah wadai da dokar, suka ce sabuwar dokar kuma wato ta saba yarjejeniyar da Amurka da sauran manyan ƙasashen duniya suka kulla kan yarjejeniyar ko kuma kan shirin nuclear ƙasar, kuma suka ce tilas akwai mai da martani. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ba kamar jawabansa kan hali da ƙasa take ciki ba a duk shekara da shugaban Rasha Vladimir Putin ya gabatar shekaru biyu da suka wuce, abu na Putin bai ambata Turkiya ba biyo bayan harbe jirgin yakin ƙasar cikin watan Yunin bara, da kuma zargin ƙasashen yammacin duniya saboda takunkumi da ƙasa da ƙasa ta kaga ba Rasha biyo bayan kamawa da kuma haɗe zirin Crimea da ƙasar. Idan aka kwatanta jawabansa na baya da kuma bana, Putin bisa dukkan alamu ya nuna sassauci, ya ambaci ƙasashen yammaci ne kawai lokacin da ya taɓo batun takunkumin, wanda ya ce saboda ana son a tilasta musu ɗaukar matakai da suka saba burin ƙasarsu. Maimakon haka, Putin ya fi mai da hankali ne a jawabin nasa na bana tsawon sa'a 1:10 kan batutuwan harkokin cikin gida kamar shirye-shiryen kula da jin daɗin jama'a da kuma matsalar koma bayan tattalin arziki da ƙasar take fuskanta. Kamin ya karkato kan harkokin ƙasashen waje, shugaba Putin ya ce muna son ƙawaye amma ba za mu kyale a taka mu ko a Ibris da muradunmu ba. A halin da ake ciki kuma, shugaba Vladimir Putin ya faɗa jiya Alhamis cewa a shirye Rasha take ta haɗa kai da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Ya ƙara da cewa yana da muhimmanci a kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bisa girmama juna da kuma sassa da za su amfana. Shugaba Putin ya faɗi hakan ne a jawabinsa na shekara-shekara kan hali da ƙasar Rasha take ciki. A wani lamari na daban kuma, wani jirgin ƴan sama jannati na ƙasar Rasha wanda ba shi da matuƙi ya tarwatsa a sararin samaniyar Siberia jiya Alhamis minti 6 bayan da ya tashi daga ƙasar Kazakhstan. Hukumar binciken sararin samaniya na Rasha ya ce jirgin ya tarwatsa ne bayan ya yi tafiyar kilomita 190 daga doron ƙasa. Galibin baraguzan jirgin da kayayyaki da ya ɗauka sun ƙone a sararin samaniya, sauran abin da ya rage bai ƙone ba, ya faɗi a wani wuri mai nisa a ƙasar ta Siberia ba nisa da kan iyakarta da Mongolia. Babu rahotannin cewa tarwatsewar ta jikkata mutane ko ta haddasa wata ɓarna, ana kuma ci gaba da binciken musabbabin wannan tarwatsewa.
Faran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne a kan atisaya wanda sojoji na ruwan Najeriya suka yi a yankin Niger Delta. Ga rahoton Hassan Maina Kaina akan hakan.
Babban hafsan manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral Jacob Ajani ya ce kimanin jiragen ruwan yaƙi sama da 80 da kuma ƙarin wasu jirage masu saukar ungulu za a tusayen da su da mayakan suka kira idon mikiya. Admiral Ajani ya ce rundunar sojin ƙasa da ke yaƙi a cikin ruwa da kuma doron ƙasa da ake kira Amphibious Brigade da sojojin sama da ma jami'an tsaron farin kaya za su dunguma zuwa yankin Niger Delta don wannan gagarumin atisaye. Rundunar sojin ruwan Najeriya ta ce tsagerancin 'yan bindigar Niger Delta tamkar ƙalubalantar ƙarfinta ne. Na tambayi Director watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commander Chris Ezekobe, menene hikimar yin wannan atisaye na taron dangi?
In securing our maritime domain,
samar da tsaron ruwa ba wata runduna ɗaya da zata ce aikin ta ne ita kadai, ko da yake mayakan ruwa ne ke jagoranci, to amma akwai buƙatar haɗaka da sauran rundunonin soji, don haka ne muka gayyaci sauran masu ruwa da
maritime security stakeholders.
Masanin tsaro Ahmed Tijani Babagamawa ya ce wannan atisaye yana da alfanu.
cooperation da su wa'annan sojojin ruwa za zai ƙara ba su fahimta na tsaro kuma samun yadda za su sarrafa wa'annan kayayyakin yakin su da sauransu kuma ai dole ne a yi wa'annan operation a wa'annan wurare su ba irin halin da ake ji a wannan yankin na Niger Delta da wannan da suke nema tawa mutane hankali
anya ganin tullun mayakan a yankin ba zai tada hankali ba Dr. Abubakar Umar Kare malami ne a Jami'ar Abuja
wannan mataki ba sabon abu bane a turanci ana kiran sa carrot and stick approach Allah sa maka zuma sai gefen kuma ana rike da kulala wato ina ga babban manufar wannan abu shine abin da Hausa suke cewa a tauna tsakuwa dan ayat tsoro abin da yake fili shine cewa ana ta maganar cewa ana sassantawa ta ruwan sanyi da wannan mutane to amma su kansu ma abubuwan da suke ba su daina ba saboda haka ina ga wasu suna tunan musu cewa ita fa gwamnati ne a yanzu tana idan aka turo sojoji suka gansu karayara mai yiwa za su ga taitayin su
a baya kaɗan dai sojojin ƙasa su ma sun gudanar da irin wannan atisaye da suka kira murmushin kada yanzu kuma mayakan ruwan nayin wanda suka kira idan mikiya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina. Wakilinmu a jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara, ya shirya mana rahoto akan kira da wasu maloman jama'a suke yi da amai da Hausa harshen hukuma.
Hauhawar bukatun bunƙasa harshen Hausa ta hanyar yin amfani da shi a hukumance a Nigeria ya sa wasu manyan malaman jami'a jawo hankalin hukumomin wannan ƙasa ta hanyar fara yin amfani da wannan harshe a makarantu. Da nufin ganin an kawo ci gaban da zai taimaka wa dalibai wajen fahimtar darussan da suke koya da yake jawabi a wurin wani taro da sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya shirya Professor Munir Mamman din da ke cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin wannan taro ya ce duk da yake dai abu ne mai wuya a fara amfani da harshen Hausa tashi ɗaya a Nigeria amma dai za a iya zaben wasu manyan harsuna a fara sannan a hankali
abu ne mawuyaci a halin yanzu a dauko harshe guda a Nigeria a ce shine harshen ƙasa sai dai a fara daga farko yau a zabo wannan harsunan manya-manya guda uku a ce okay to wannan manya da su ne harsuna na ƙasa za a koyarwa tun daga primary zuwa secondary kowace kamar yanzu na Hausa ya zama na a jihohin Arewa harshen Yarbanci ya zama a jihohin Yarba na Ibo ya zama a can wurin amma kuma English na nan wurin ya zama shine subject kada a ce gaba ɗaya ga harshen guda daga nan har zuwa shekara 50 ba wani abu ne na gaggawa ba
to kome waɗanda suka shirye wannan taro na bunƙasa harshen Hausa ke nufi da harshen hukuma Dr. Shaibu Hassan ɗaya ne daga cikin malaman sashen harsuna da al'adun Afirka na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria.
Abin da ake nufi da harshen hukuma shine harshen da ake gudanar da ayyuka na gwamnati da shi. In an je koti shari'a a ce Hausa, in an je majalisa ta dokoki ta jiha ko ta tarayya ko sanata a ce Hausa. Idan aka zo tsarin mulki a ce Hausa, to ba Najeriya ce farau ba, Hausa ce farau ba. Idan ka duba kasashen duniya kamar yanda masu jawabi suka yi nuna zaka ga cewa akwai wasu kasashe da akwai mulki harshen mulkin mallakar amma da suka aje shi a gefe sai suka runguma harsunan su kuma fa lillahi alhamdu za a iya cewa haka ta cimma ruwa amma mu kasashen da za a iya cewa koma baya aiwa a duniya su ne harsu kasashen da suka runguma bakin harsuna ko kuma aka dankara musu bakin harsuna saboda me mutum yana tinkaho cewa shi yayi kaza yayi kaza fahimtar harshen ma ta fuskar kimiyya da fasaha ta fuskar tattalin arziki bai ma fahimci me harshen yake cewa ba balle ma ya fahimci cewa ga abin da ake son sai
Dr. Salisu Kargi shine shugaban sashi shin harsuna da al'adu na Afirka a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria.
Yanzu lokaci yayi da zamu zo mu nuna wa duniya cewa harshen nan ya shirya ya dauki ragaman haƙin sa domin dama muhallin sa ne harshen Ingilishi ya karba da ƙarfi a matsayin shi na harshen mulkin mallaka. Sai mu ga cewa to yanzu ya kamata mu nuna wa duniya cewa hukuma ta shigo ta sake duban wannan matsayi na wannan harshe.
Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Adalla a gaida Malam Isa Lawal Ikara. Gobe ne ake karawa tsakanin Najeriya da Kamaru a gasar cin kofin ƙwallon kafa na matan Afirka. Wannan ya zo daidai lokacin da wasu suke ganin musulmi a yammacin Afirka wato mata ba sa nuna sha'awar su na yin wasan. Daga Kamaru kuma ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da rahoto akan haka.
Yanzu ne kasashen duniya suna neman su mayar da kwallon kafa na mata ya zama wani sana'a a wannan karnin da muke ciki, amma mata musulmai na kasashen nahiyar Afirka ta yamma da ma nahiyar Afirka ta tsakiya ba kasafai suke daukan wannan sana'a wani abun kuzo mu gani ba. Wannan al'amari dai yana daurewa waɗansu ƴan ƙasar jamhuriyar Kamarukai, a yayin da matan nahiyar Afirka suke taka leda na cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Kamaru, amma na mata anda ake gudanarwa a yanzu haka. Kasar Najeriya za ta buga da kasar jamhuriyar Kamaru ne a final ranar Asabar mai zuwa. Malam Zakari, ma'abucin gasan kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru, ya nuna rashin jin dadin sa na yanda mata musulmai ba sa shiga cikin takwarorin su mata domin cirewa kansu kitse a wuta maimakon wani sana'a da suke kamawa wanda baya kai su ga tudun na tsira.
Zaka kasashe daban-daban sun hadu na kasar Kamaru na wasan kwallon kafa, an baraka samu to baushi a kudi ba musamman a kasar Najeriya wanda Hausawa na da yawa can, abin gaskiya abin bakin ciki ne. Amma kuma kaman a kasar Kamaru zaka samu da ko wata wato yarinya musulma tana nan ɗaya daga cikin wato ƴan wasan kwallon kafa kasar Kamaru, to ka gani daga cikin nan da ita wato muke alfahari kuma muke jin daɗi. Kaman ƴan kasar Masar wanda ka gani cewa musulmai ne amma suna ainihin wato wasan kwallon kafa da suna wasan kolon kafa, zaka gani da ijabi su a jiki.
Koya wani irin shawara zaka ba wa matan?
Eh, to shawara zan ba su shine dai wasan kolon kafa ta wato yanda wasu suke fada a da cewa haramun ne, a'a wato mace za ta yi taka wato wannan leda amma tare da ta rufe wato a tsaronta.
Me kasar Kamaru ta gamsu da shi a yayin da ta karbi bakuncin wannan gasa?
Shi yasa wato nake yaba ma wato gwamnatin kasar Kamaru da yake ma wato shigowan bakin nan ba aibu bane, an dauki mataki akai, gaskiya na yaba da gaske.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga sar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Wanda shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 10:12 na dare kenan da minti 10:16. Yanzu shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki, za ku ji.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan, ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar kanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da kanjamau tun lokacin da aka tsayar da 1 ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar kanjamau kusan shekaru 30 da suka shige. Kusan dai shekaru 30 da suka shige duk ranar 1 ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin barnar da kwayar cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. Kwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya, galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu. Cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu. Da idan aka ce mutum ya harbu da kwayar cutar kanjamau, to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne. Ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da kwayar cutar kanjamau. To amma sannu kan hankali, an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta. Domin yanzu wadda take fama da kanjamau za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba. Har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu. An samu wayewar kai sosai akan wannan cuta domin akan yi gwaji kafin a yi aure. Wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. Sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaki da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaki da kanjamau ta Najeriya, da ake cewa NACA a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce.
A hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam. In ka duba shekaru biyar da suka wuce, wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi 20 daga cikin 100. A cikin shekara biyar dinnan da suka wuce a nan Najeriya, wayanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi 15 a cikin 100. So ba za a ce ba mu samu nasara ba, tabbas mun samu nasara. To amma akwai raguwar aiki, saboda mun san wayansu kasashen duniya a nan Afirka kamar South Africa sun samu matukan nasara, kuma gwamnatocinsu suna kokari sosai wajen kula da masu wannan cutar. Kuma mun san a nan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta karbi jihohi biyu daga wurin gwamnatin America, Taraba da Abia. Yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar. Amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi, za mu ci gaba da aiki da partners ɗin, wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewa masu wannan cuta sun sha magani, wayanda suke basu san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani. Saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya, ta daina kisa. Inda zaka sha magani zaka iya ci gaba da harkokinka, ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata ya ce kowa ya fito a gwada shi, idan kana da cutar yafi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha, ka kace zaka zauna ba ka san ka sani. Abinda muke son mu yi kenan.
Dr. Sani Aliyu, ya matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu, wato daga wajen haihuwa kenan, yadda suke samu daga wajen mazajen su?
Eh, to shi ma nan an samu ci gaba sosai, saboda ita wannan kwayar cutar, wato virus da take cikin jini, idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar, ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba. Kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewa tabbas wannan yana aiki. Shi yasa yanzu muke hakikancewa akan duk macen da take da juna biyu, a duba a ga tana da cutar nan. In dai tana da cutar, zamu bata magani ta sha yanda jaririn ba zai kama cutar ba. Kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar, amma mu a Najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani. Kaku ai akwai aiki gaba.
Waɗanne yankuna ne akwai ana bada matsalar? Kaman kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara, ya lamarin yake ne?
So ba wai akwai cutar da yawa bane a yankunan karkara. Matsalar da ake samu is shine yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba. Saboda zan baka misali, idan aka duba yanzu a Najeriya, a cikin mutum biyar a Najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi. Amma in ka je birni, ka duba birni da ƙauye, a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu, a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku. Ka ku tabbas ai ƴan birni an ce sun fi wayewa dama. To tabbas a nan ma ƴan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi.
Sidama yanci yone shine sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Sida shine sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Akwai wani alhaji nana kullun yana canza wal mata 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 kamar yana sake wal riga.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango.
To
yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzabin cizon sauro.
To rigakafin cizon sauro shine Hajiya. Na farko mutum in dai kin san akwai irin su gidan sauro? gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutun nayi kuma mutun in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa inda ya tsaya inda za su iya
ko kuma ma irin azubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko kuma kwatami
duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske
a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da su
tsafta yake da shi yake da taimako kwarai da gaske to wani lokaci inda mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kaman dai kana zauna a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan rariya din wanda zai rage shigan su to duk abubuwan da zaka yi din kenan
da kuma tsafta shine babban
kuma tsafta kada yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani
to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira
gaskiya ne Hajiya
to shi kuma Malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum me ke kawo wannan
to irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko yayi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗannan suna taimaka amma da in wani kuraje ya soma to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka
wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru dole ka yi sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne ko wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci
subhanallah
to dole kai sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu kwayan cututtuka ne ke shiga
a matsayinka na likita wace shawara za ka bayar mu ne fa muhimmanci mutum ya yi brushing da safe ne ko ko in zai kwanta ne fa muhimmanci
to duk suna da muhimmanci ya Hajiya don na farko in ka tayi da safe dole ka yi brushing kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka in kuma za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakinka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan
to kaman masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma ko da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne
kafin za su iya ya kamata a yi duk su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskura baki kowane lokaci ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci ka ci wani abu ka kuskura bakinka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske Hajiya
akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da broshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakinsu
kamar nan ni ko ina in na ko da ci da safe na bani abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskura baki na kuma ne sai na kuskura baki na da safe in kuskura baki ko in brush da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan
to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan
ana yin nan to gida wahalan da gida killa likitocin ba su da wanda za su yi wannan amma nan yawanci ana ba mutane shawara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za ka ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci wanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakinsu ko da awsawaki ne ko da broshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su
to Allah ya sauke
Amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka annan zamu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
Asan da ke a cikin duniya ana ta wani kabi
a ana rawa kuri na da
wani kabi
sai ke da ya uwar ki
To madalla a gaida Hajiya Jummai da tawaganta. Yanzu kuma karfe 12 da minti 29 kenan a nan Washington DC. Saboda karancin lokaci ba za mu kawo labarai a takaice ba. Don haka da wannan ne muka zo da shirin namu na wannan lokaci karshe. Sai kuma hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana za ku ji mu da wasu sabbin rahotanni da labarai. Yanzu a madadin kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri, da injiniyan mu na wannan safiya, da kuma mai bada umarni wato Solomon Abu kenan Baba Yakuma Keri ke sallama da ku a huta lafiya.